Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mutane hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Alhamis 20 ga watan Disamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki muke saki kawo muku wannan shirin ke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga karin labarai.
To Sarfil, wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka bada hana bada mafaka ga ƴan Tirani da ke gujewa tashin hankali a kasashen su. ƴan sandan kasar Mexico a Tijuana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa ƴan asalin kasar Honduras ke cikin dubban ƴan Tirani da ke neman shiga Amurka. Kana akalla mutane 5,000 da ke zaune a ciki da kewayen babban birnin kasar Sudan ta Kudu suna iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da Amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa rundunar Civil Defense da ke mai dugurwa sun da wasu na'urori.
Kasan su America da yake sun yi nisa to suna da wannan na'urar da suka bamu yana iya ganowa ko an tura drone ne cewa wannan drone da aka tura ba drone na gwamnati bane. To kaga da gurin zamu gane ko da gane.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaron Najeriya na bukatar yin garan bawul kamar yadda wato kan yadda suke tunkarar Boko Haram a cewar wani masanin tsaro. A can kasar Ghana kuma an fitar da wani sabon tsarin rijista ko sabunta inshorar kiwon lafiya ta yanar gizo. Ko ya ƴan kasar ke kallon wannan lamari?
Wannan tsarin da aka zo mana da shi saboda sauki ne abinda da sai an tafi wani ma da asbab wajen misali karfe 3 na asuba ko na dare ake zuwa ayi layi.
Daga nan kuma Alheri za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma da farko sai ta fara ba mu cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Fadar White House ta faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Syria jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta IS. Da alama sanarwar ta zo wa waɗansu jami'ai a matsayin bazata. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis inda suka tattauna kan yanke wannan shawarar. Daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa jiya Laraba din tana cewa dakarun haɗin gwiwar sun ƙyantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba. A majalisar dokokin Amurka 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakinsu. Ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham yana gani wannan kuskure ne da zai jefa abokan ƙawancen Amurka cikin haɗari.
I applauded the president for having an aggressive policy to contain Iran. I think this undercuts it.
Na yaba wa shugaban kasar domin ɗaukar tsauraran matakan takawa Iran birki. Ina ganin wannan zai mai da hannun agogo baya. Idan har muka janye, waɗanda suka yi nasara su ne Iran da IS da Assad, yayin da waɗanda suka tafka asara kuma za su kasance al'ummar ƙasar Syria da kuma Amurka. Idan ƙungiyar IS ta farfado ta ƙara fin ƙarfin abokan ƙawancenmu, yaƙi da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin Islama bai ƙare ba, yana bazuwa ta hanyoyi da dama. Mun yi kokari ainihin a waɗansu ɓangarori, amma kuma mun gaza a waɗansu. Na gwammace yin wannan yaƙi a ƙasar magabci amma ba a ƙasarmu ba. Wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan Tirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu. A watan Yuni, babban jami'in shari'a Amurka Jeff Sessions da kansa ya sa baki kan batun da ya shafi wata mace 'yar asalin ƙasar Salvador da ake kira Abby. Aka hana ta mafaka kasancewa tana neman mafakan ne bisa dalilan cin zarafinta a cikin gida. ya kuma fitar da tsarin zai hanzarta ta sakiyar masu neman mafaka da ya umarci jami'an da ke kula da wannan shiri su hana yan tira neman mafaka idan suna neman mafakan ne bisa dalilin cin zarafin su a cikin gida ko kuma tashin hankali da ya shafi yan daba. Alƙalin gundumar Colombia MS Sullivan yayi watsi da umarnin na session wanda yace ya saba wa dokar shige da fice ta Amurka kuma babu wata hujja haramta ba yan tiranin mafaka a ƙarƙashin dokar ta Amurka dai yan tirani da suka shigo ƙasar waɗanda ke fargabar komawa ƙasashen su tilas ne a tantance su a yi musu tambayoyi domin tabbatar da gaskiyar lamarin daga na kyale waɗanda suka yi nasara su nemi mafaka a kotu. Yan sandan kasar Mexico a Chuana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa yan asalin kasar Honduras da ke cikin dubban yan tiranin da ke neman shiga Amurka. An samu gawarwakin matasan ne a wani titi da aka daba musu wuka kafin aka makare aka kashe su. Wani rahoto na nuni da cewa an kama waɗansu da ake kyautata zaton suna da hannu a wannan kisan. Ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Honduras ya aika da sakon ta'aziya ga iyalan mamatan ya kuma yi kira ga al'ummar kasar da su daina irin wannan tafiyar da kafa mai hadarin gaske zuwa Amurka. Kimanin yan tirani 3,000 ne ke Tijuana da ke kan iyakar Mexico da Amurka suna kokarin neman mafaka a Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 5,000 ne da ke zauna waɗansu unguwoyi da ke kewayen babban birnin ƙasar Sudan ta kudu suke iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da Amurka ta samar da kudin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana. Da yake magana yayin bikin ƙaddamarwa, jakadan Amurka a Sudan ta kudu Tom Hoshek ya ce aikin da aka kashe $70,000 ba kawai zai samar da ruwan sha mai tsafta ga mazauna birnin kaɗai ba, amma zai rage yawan hare-haren da ake kawai mata da 'yan mata da ake yi wa fyaɗe lokacin da suke kan hanyar su zuwa neman ruwan sha. A lokutan baya mazauna unguwannin Gudele da Luri suna biyan $500 na kudin Sudan ta kudu kan jarkar ruwa ɗaya, amma yanzu suna iya zuwa su cika jarkunan su da ruwan sha mai tsafta kyauta. Cibiyar kula da makaurata ta ƙasa da ƙasa ce ta gina matattarar ruwan ƙarƙashin wani tsarin gwamnati na tallafawa al'umma a duk faɗin Sudan ta kudu da aka kiyasta kashe $34 million. Daga ƙarshe an hakikanta cewa littafi mai tsarki ne ya fi kowane littafi da aka buga a tarihi kasuwa. Sai dai bincike na nuni da cewa Bible ba shi ba ne kaɗai yake jan ra'ayin masu karatu da ke neman abin da ya ƙunshi koyarwar addinin Krista. Masu wallafa littattafan Krista suna wallafa littattafai ne da suka hada da labarai masu nishadantarwa da almara da tarihi da soyayya da dai sauran su da suka shafi addinin Krista. A wannan shekara ta 2018 littattafan addinin Krista ne kashi 7 cikin 100 na littattafan da aka sayar da kudin su ya kai $44 million, abin da ya karu daga kashi 6 cikin 100 bara. Ana samun karuwar kasuwar littattafan addinin Krista cikin shekaru 3 jere duk da raguwar kamfanonin sayar da littattafan. Bara, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin sayar da littattafan Krista, Family Christian Stores, ya rufe dukkan shagunansa 240 a jihohi 35 na Amurka bayan da ya sanar da cewa ya talauce a shekara ta 2015.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a lokacin wani bikin karɓar na'urori da Amurka ta tallafa wa jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense, gwamnatin jihar Borno ta ce za ta yi duk mai yiwuwa don ganin ta taimaka wa hukumomin tsaro da ke jihar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Haruna Dauda.
The Borno State Government will provide all the necessary support to all our security agencies to rid Borno State of crime and criminality.
ya ce gwamnatin jihar Borno za ta yi duk iya mai yiwuwa daga ta tallafa jami'an tsaron da ke aiki a jihar don ganin cewa an kauda aikata laifi da ma masu aikata laifin. A cewar gwamnatin jihar Borno Honorable Bukashi Tima, wanda shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Madi Gazali ya wakilta, Dr. Ahmed Audu dai shine kwamandan bada kariya ga fararen hula da ke kula da shirin arewa maso gabacin kasar, wanda kuma ya wakilci babban kwamandan kasar Alhaji Abdullahi Gana wajen mika waɗannan na'ura ga jami'an da ke jihar Borno. Ga kuma tambaye shi ko wanda irin kalubale suke fuskanta a lokacin da suke gudanar da ayyukan nasu, ga dai abin da ke cewa.
Kalubale da muke fuskanta shine maganan wannan equipment, kayayyakin aiki, you know, sai kuma wani lokaci personal dinmu ka san kana conference irin wannan abun nan insurgency din ana samun matsala wajen wadan su ba su da experience sosai, so ana samun matsala wajen musu gaje wurin aiki. Amma muna ganin da wannan siji mu ya fara bayar da abubuwan aiki da kuma wayannan da dole suka famu, mun ga yanzu ba wani kalibalin da zai hindarin dinmu da yau aiki. Sai
ya ce me da me cikin
kayan sun ba mu su computer, su scammers, abubuwan da ake iya ganewa in akwai wadansu da suke meeting ko a wani wuri suna son su kawo almundaha, to ana iya ganewa daga wajen. To kaga sai mu yi sharing information mu ba ƴan uwanmu wannan information sai a samu a dauki majors. Ka san su America da yake sun yi nisa, to suna da wannan na'urar suka ba mu yana iya ganowa ko an turo drone ne, kuma da kaga insurance din sun yi nisa su ma ko an turo drone ne wannan na'urar yana iya ganewa cewa wannan drone da aka tura ba drone na gwamnati bane. To kaga da gurin zamu gane ko daga nan ne. To mun gode Allah, Allah ya kawo mu an ba mu kayan nan kuma insha Allah mu yi alƙawari to akai na gaban mu nan zamu yi amfani da shi judiciously.
Shi ma komanda mai kula da jihar Borno Ibrahim Abdullahi ya ce akwai wasu ma'aikata da suka zazirce wajen ba da tasu gudunmawa don maido da harkokin tsaro a wannan jiha, wanda kuma yanzu hakan suka samu ƙarin girma.
Kamar yadda komandan jihar Dina Mahmud Abdullahi Gana yake cewa farin cikin ma'aikatansa shi ne farin cikin su, kuma kaga yadda suke ƙoƙari ba dare ba rana, ya kamata a dubi yadda ya kamata a ƙara musu girma, ba ma ƙarin girma ba har allowance allowance ɗinsu ma an biya, ai kaga suna cikin farin ciki.
Mutane nawa ne suka samu wannan ƙarin girma?
Mutane 276 suka samu wannan ƙarin girma.
Su ma hukumomin tsaro masu zaman kansu ƙarƙashin jagorancin Honorable Danjuma Usman sun bada tasu gudunmawa harkan tsaron wajen samar da bohol a cikin harabar rundunar bada kariya ga fararen hulan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. Yayin da rundunar sojojin Najeriya ke muradar rufe ofishin kungiyar Amnesty International a sassan kasar bisa zargin mayar da hannun a wuga baya ga ayyukan rundunar wanzar da zaman lafiya a yankuna masu fama da rikici, masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya na cigaba da tsokaci game da ayyukan 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin kasar. A hirarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, Major General Salamaina mai ritaya ya ce akwai bukatar hukumomin tsaron Najeriya su yi garan bawul kan yadda ake tunkarar mayakan kungiyar Boko Haram.
Yaƙe-yaƙe daban-daban suke, yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa daban, yaƙi ta cikin gida daban, yaƙin wanzar da zaman lafiya a wata ƙasa ita kuma daban. Duk suna iya kazanta, amma mafi muni, mafi kazanta, mafi wahala, mafi wuyar daƙile ta shine yaƙin cikin gida. Kamar na su Boko Haram, don ka kalli ƙasashe, ka kalli Sri Lanka sai da ka wuce shekara 10 sannan suka daƙile, ka kalli England, Northern Ireland sai da suka fi shekara fiye da 30 suna irin wannan yakar da muke wa Boko Haram.
Amma a fahimtarka, misali tun da ka kawo mana misalai da waɗannan ƙasashe, kana ganin hanyoyin da wataƙila hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suke bi na ganin an daƙile wannan tarzoma ta Boko Haram sun dace ko kuma akwai buƙatar gyara?
Ai, komai a duniya yana da buƙatar gyara. Ba abin da za a ce an yi ta gyaru ta baya ba ta bukatar gyara. Ya kamata idan aka ba da ɗan tsawon lokaci sai za a sake yin tilawa, a sake yin tishi a gani ina ne ya kamata ake tafiyar hawainiya, ina ne ake bukatar gyara, ina ne ake bukatar sabon salo, ina ne ya kamata a ƙara himma, ina ne ya kamata a sa kuzari.
Wannan abu da yake tasamma 'yan Najeriya hankali da sauran kasashen da wannan tarzoma ta Boko Haram ke wakana shine gwamnati za ta fito ta ce ta ci galaba, ta karye lagon waɗannan mutane, amma kuma bayan kwana ɗaya biyu ko mako ɗaya zuwa biyu sai ka ji kuma sun je wani ɓangare sun yi wata ɓarna.
Duk haka irin wannan yakin haka suke shi, sai na raba maka akalla kashi uku sun fi uku amma yaki na cikin gida din haka take suka kama wannan garin ka wuce ka can gaba sai kuma zayo ta baya abu ne wanda yake na bukatun taimako da sa hannun kowa da kowa
Major General Salamai na mai retire kenan tsohon commander a rundunar sojojin Najeriya a hirarsa da Muhammadu Ibrahim Kwari. To idan muka leka kasar Ghana kuma an samar da wani sabon tsarin yin rajista ko sabunta katin inshore kiwon lafiya ta hanyar amfani da wayar hannu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Radwan Abbas.
A duk dai lokaci in mutum zai yi sabon katin inshore kiwon lafiya ko zai sabunta shi ya zama jidali saboda sai ya zama abun yin sintiri da kuma shiga dogon layi to ba haka ba yaya mutane suka fahimci kuma suka karbi wannan sabon shirin register inshore kiwon lafiya ta yanar gizo ko kuma ta amfani da wayar salular su
wannan registration din da aka ce za a yi na health insurance abu ne mai kyau saboda passport ma haka ake yin sa yanzu to amma akwai abu daya akwai mutane mu da dama ba su yi amfani da computer din ba sa'annan kuma yanzu haka aka ce za a yi sun za su gane kan wani sabo abin da sun gwammace su je wurin su zauna su bayar da kuɗi su yi musu to aka ce an kai kiro wannan abin gar da za a yi online zai zama musu abin damuwa shi yasa ni abin da nake son gwamnati ya yi ya kamata a waye da mutane kai amma abu ne mai
kwarai yana da kyau kwarai saboda ka je ka bi layi dogon layi kafin kai kanka in aka kai shi kan online ya fi sauki ka sami komi daidai sannan za ka renew ba wai kuma sai ka je kai wani wahala ba kai online na shi kai komi daidai sai sa ni na gan amfani online ya ina da amfani ya fi a je kan line wani dogon layi na sai sa ina da muhimmanci sosai
wannan tsarin da aka zo mana da shi wato duk abin da za a yi in na gaskiya ne to ya kamata mu ma mu koyi baya saboda sauki ne abinda da sai an tafi wani ma da asuba wajen misali karfe 3 na asuba ko na dare ake zuwa ayi layi to amma wannan tunda dai za a buga ne daga internet ma baka iya ba akwai yara da yawa wanda za su nuna maka sai abin ya zo maka da sauki to a ra'ayi dai in dai abin zai tafi yanda ake bukata ina ganin dai yayi daidai
Ridwanullah Mukhtar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Tuma da lagai da Ridwan Abbas har yanzu dai ana tare da Sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12:17 na dare ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roga baro ki ka san ka huiwa Ku jama'a tambaya ni keda Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene dadin duniya
yawan talauci mai tsanani rashin ilimi rashin lafiya mutuwar mata a wajen haihuwa mutuwar yara kanana rashin abinci mai inganta jiki rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli bara ta'addanci shaye-shaye dukan mata kyade
tuni maganin mantuwa masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa. A farkon wannan shekara aka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu domin neman hanyar shawo kan kuntatawa mata a Jamhuriyar Niger inda a jawabinsa ya bayyana cewa
duk fikihin aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda daya. Ko bangare ma na aya guda daya aure soyayya ne jin kai ne in ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami ba za ka cire yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta dan ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba dan ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba, ba za ka doke ta ba, ba za ka barta da yunwa ba, ba za ka barta ba su cira ba, dan ka san wannan baya cikin soyayya, baya cikin rahama. Ba za ka tashi ka auri mace shekara 20 ta haifi yaya 10 dan ta tsufa ka ga wace yarinya a waje ka zo rana daya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta kare akwai rahma mawaddatan wa rahma dan babu guda biyun a samu guda daya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka barta ta gayyara ba in aka duba ayoyin Qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka yi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki
Bayan nan shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Niger domin bibiya kan wannan matsala.
Ilimin kimiyya ya bada cewa duk kasar da aka walakanta da mata wallahi wallahi kasar nan baiwa ta ci gaba al'amada. To shine muke ganin ki nan Niger ma me yasa mun mun ga ci gaba dan saboda mata ba bakin komai ka dauke su ba a Niger mace ba dauke ta ba ko musamman siyasa sai ga suke yin komi a an zo raban wurin gurare a cikin wannan mata ce. An kadi ba cikin zaman gida yau ba kowace mace a gidan mijinta take da intin bakin magana yau an ka dauka ko zaurin aiki ne ta ake mata ce kenan ana musguna musu ana kare musu a lokacin an kadi ba ilimin wata rasa yin tunda yau mace ba abin da bata iya yi tana iya zama shugaban kasa tana iya zama doctor tana iya zama abubuwa iri iri to sai muka dauki wannan abin muka kishi kuma daga irishin wayewa uwaye diya da busta mata lakwal tunda yau mace an ta shiga lakwal ta yi makaranta ko Muhammadiya ko ta Nasara tana iya nemo ma kanta inci dan ta kwanta mutumin ko mishin ta ne ko duniya ce ce a'a ga abin da ya kamata ai ni ban yarda da wannan abin ba ta gani ko shin aihuwa ne tana iya ta kula da yanta ko shin kasuwancin tana ita ce da kasuwancin ta yanda ya kamata
na yarda cewa a ƙasar Niger mace na cikin wahala mace na ana cikin kuntata matan Niger yau a yayin ɗakin armi zaka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke daukar dawainiyar yara kai har ta dauki dawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a akwai inda kasashen da maza ma gudu suke subar mata su ta yi su ba su Ghana ba su Abuja ba su Libya ke mace kina nan ki an barki da iya 5-6-7 abinda za su ke ci illa kwal zaki sa suke ci nan tana da kwal ta zama yanzu abun biya mace wala ta mai yawa ce yanzu ka dauka fannin rashin lafiya yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da dauka ciki na biyu kuma almi da ake yi yau maza suna ba mata wahala amma Niger har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga iya mace kina fuskan fannin aiki a wurin sarushin ki sai kiga ana musguna miki ana cewa in baki bada kanki ba baki zama komi kaga kenan musguna kenan da ake ba mata wanda yanayin da ake ciki an dauki kundi da yawa
arwa yau shirin ya nemi hanyar shawo kan gallazawa abokan zaman aure
society din muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan auren ka ya rabu idan akwai cutarwa a batun aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramu bane baka zauna ka ce kana neman a sauke maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntun ta zalunci fiye da yanda baka zato tunda zai watanni bai ma san cinta ba bai san shanta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a bata so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na ɓaro-ɓaro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa akan ta duk da cewa ba laifinta ba ne ba za ta fara kawowa akan ta wata ilimi ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem there's a psychological problem kenan ta zanto disoriented kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa so maganin kar ai kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi kuma kaman maganar da kake kan maganar cewa ana kawowa kotu malam idan an kawo shi kotu kana ciki kana kokarin ka nema wa mutum haƙƙi akwai mutanen da mun sha zuwa ni da kaina zan je in same su in ce idan fa na shiga babu batu na wani irin ka dan ja ran hankalin mutum da zaran ka fara to ya za ka yi bari mu bar wa Allah in babu nan akwai can babu komai mun hakura mun yafa wannan haƙƙin za mu je gaban Allah inda zai mana sakayya shikenan iyakacin sa kuma ba za ka iya tilastawa kamar yadda abba yake magana ba za ka iya tilastawa mutum ka ce masa lallai ya je ba amma batu idan ya kai da rasarai ko ya kai da illatawa kamar ake maganan nan na wannan idan aka nuna wa ƙasa ita ƙasa tana da ƴanci ko tana da dama wanda doka ta ba ta wanda za ta ce dole sai kin bi hakkin ki kuma dole sai an kwatarwa because ke ba dan ke kadai bace ba ke namu ce kuma ke citizen din mu ce kuma ke namu ce kuma a cikin ƙasar da kike kuma yara ta abuyan mu mu zo mu nema amma hakikanin gaskiya idan har aka zo na aka bari batu na al'umma shi yasa nayi magana kan cewa wannan batu ba wai batu ne namu ne na mu kadai ba batu ne na kowa sai ya shigo ciki
isa kona shine duk wanda yaga alamar ko hali ko wani dabi'a da yake tunanin wannan dabi'a ba daidai bane bai kamata ba ko mun kankantan shi yayi maza ya sanar wa magabata su kuma magabatan nan su shigo ciki idan aka yi yau daya aka yi biyu aka ga ba canji ayi maza a zo asibiti a tabbatar wa nan mutumin mai yin wannan dabi'a lafiyar shi galau in lafiyar shi galau ka a bata lokaci ba wani maganan yafiya ko wani abu a kai gaban doka a hukunta shi duk wanda yaga an wa wani gani gawa ne ana farawa suna ana ganin ya faru in a hankali azan abun bai da tsanani sosai a sulhun ta su daga gida da wuri
sako na karshe shine da zaran kaga cewa an fara maka abin da ba za ka iya jurewa ba ka gaggauta kaiwa idan ka kaiwa magabata ka ga ba a dau mataki ba ka gaggauta kaiwa gaban hukuma ko ka je police station ko kuma ka wuce kotu ka kai hakikanin gaskiya kamar yanda aka riga ka ce mata ne aka fi dannewa kuma ni mace ne kuma yan uwana zan fara yi barin yi san kai yan uwana mata da zaran ka lura ko kuma kin lura kan cewa an fara taba miki abinda ba za ki iya jurewa ba gudun kada nan gaba ki aiwatar da abinda al'umma za su zo su zage ki gaggauta kaiwa gaban hukuma
kadan kenan daga cikin batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 dake karewa nan kuma zamu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa a shirin domin iyali cikin wannan shekara dake karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki daya a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalasi a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin domin iyali ko a shafin mu na voahausa.com kafin mu kai ga ƙarshen ga alheri ta damar takaitattun labaran duniya
da White House ta fada jin laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Syria jim kadan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murkushe kungiyar ƴan ta'adda ta IS da alama dai sanarwar ta zuwa waɗansu jami'ai ba zata mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis inda suka tattauna kan wannan batu daga baya kuma ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa da ta yi ƙarin haske da cewa dakarun haɗin gwiwa sun ƴantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga ƴan tirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu
To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cikin haddar rahoto kan kiran da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a Najeriya ga shugaba Buhari da ya murabus biyo bayan yi masa harguwa da aka yi a zauren majalisa sai aka kasance da mu akan mitoci 1725 da kuma 60 ha kuma za a iya ziyartar mu shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com yanzu a madadin Alheri Grace Abdulwar ta gabatar da shirin da kuma Chibahiru Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Dara Smith ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa sai mun antuma da kadan da hantsi assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.